sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi a cikin koshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina Mai Shanu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Madina da kanan labarai.
To Hadiza, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida da Iran. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ya bada umarnin kiran shedu domin su bayyana abubuwan da suka sani a binciken da ake yi kan dan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa sakamakon rikicin kabilanci da ya barke kwanan nan a garin Tindlo da ke karamar hukumar Lamurde na jihar Adamawa, yawan 'yan gudun hijira a sansanin Kubte a lafiyar Lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. Haka kuma a jihar Plateau, za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Masauraronmu, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106, wato adadi mafi yawa a cikin kwana daya tunda cutar ta barke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata, saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran din domin keta haƙƙin bil'adama, ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya bada umarnin kiran shedu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato ɗan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban ɗan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin tsaron cikin gida da kuma harkokin gwamnati ya kada ƙuri'a kan batun kiran shedun, inda aka kare da ƙuri'u 8 waɗanda 'yan Republican suka kada, yayin da 'yan Democrat suka samu 6.
An jima kaɗan, Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, sakamakon rikicin kabilanci da ya barke kwanan nan a garin Tigno da ke karamar hukumar Lamurde na jihar Adamawa, yawan 'yan gudun hijira wanda mafi yawan su mata ne da yara a sansanin Kubte da ke lafiyar Lamurde na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro da kiwon lafiya. Daga Yola ga wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz dauke da rahoton.
Ya mako dai zuwa yanzu, adadin waɗannan 'yan gudun hijira na karuwa, wanda ma akasarin su mata ne ko da ƙananan yara. halin bantan sayi waɗannan ƴan gudun hijiran da aka kashe mazajen su sun komika kokon barin su nema kamar haka
suna asibiti waɗanda aka kai kenan waɗanda ba a gama tattara ba kuma ba a gama tattara ba mutum wannan shine ne abin da na sani
akwai mai gida na dai a ji an kashe shi ya bar yara tara ya bar ciki
da baban shi da yayin
Malama Margaret Obida jami'ar kiwon lafiya ce dake duba waɗannan ƴan gudun hijira tace zuwa yanzu sun ko duba marasa lafiya fiye da 150 a wannan sansani da aka tanadar ba ma ga waɗanda aka wuce da su zuwa manyan asibitoci dake garin Lamuda da kuma Numan da ma yake bayyana irin kokarin da karamar hukumar ta Lamuda ke yi dangane da waɗannan ƴan gudun hijira Honorable Abubakar Yahaya dake zama kansila mai wakiltar mazaban lafiya wanda ko shine ma shugaban kula da wannan sansani ya buƙaci gwamnati ne da ta kawo musu dauki.
A jigarin gaskiya kiran da na yi wa gwamnati muna roƙon su saboda yan gudun hijira nan da dama wasu sun rasa mazajen su wasu sun rasa duka kayan su don an ƙona gida. To a jigarin gaskiya akwai ƙarancin kamar kayan sawa akwai kuma irin taimako dai na gaggawa financially wanda da dama suka zo suka same mu kuma kuma muke tsaya wani kati ma da nisa ya kira sai ya zo mana mutum. Dole mu cire dan naira 100 kuma da yake alƙawari muna da shi kuma da shi mu zasu hakuri wannan shine abin da yake tafiya muna roƙon gwamnati ta zuwa wannan wuri.
To sai dai kuma basarakin yankin da ƴan gudun hijiran ke zaune a yanzu wato Kufta Chief Jonathan Alfred yace za su ci gaba da taimakawa da ƴan gudun hijira.
Lalle akwai kalubale ba za a rasa ba kaga wannan wurin yayi karami da yawa yadda zai dauki wayannan mutane 943 wayanda suna nan kowa su suna kan zuwa kuma bayan haka kuma akwai karancin ruwa wanda za su samu su sha wanda kuma za su samu su yi dan wanka tun ba ga yanzu ba lokacin asibiti ba ruwa yana zama da wahala. Ina roƙon shi mai girma gwamnan jihar Adamawa ya taimaka mana a zo a dan inganta mana wuri domin wayannan wayanda wannan bala'i ya same su samu walwala. Na biyu kuma ina roƙon kuma shi mai girma shi ma na local government da kokarin da yake yi ya kara yi mana kokari domin a samu mana koda ruwa ne a ringa turo mana ruwa nan wanda mutanen nan za su yi amfani da shi domin bukatunsu na yau da gobe.
Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashe irin wannan tashi-tashin hankula. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Koma da la a gaida Ibrahim Abdul Aziz ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC ga madina ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Zancen da yana da alaka ne da wasu ayyuka da hunta din yayi wa wani kamfanin makamashi na kasar Ukraine mai suna Burisma. Chairman din committee Senator Ron Johnson shine ya buƙaci da a gudanar da binciken. Johnson da ya ƙara tado da binciken ne jin kaɗan bayan da aka gama shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Wani rukunin kamfanonin kofi na kasar China mai suna Luckin Coffee wanda ya samu shiga jerin kamfanonin da ke kasuwar hannayen jarin Amurka ta Nasdaq ya bayyana cewa ya samu sanarwar cewa za a cire shi daga wannan jerin bayan da ya amince da laifin ƙaryar cinikin dala miliyan 310. Masu sharhi dai sun ce wannan matakin abu ne da zai shafi kamfanonin China gaba daya kuma hakan na faruwa ne a lokacin da gwamnatin Amurka ke nazarin kakaba sabbin takunkumai kan kamfanonin China masu neman Amurka ta zuba musu jari. A ranar Talata ne kamfanin na Luckin wanda ke hamayya da kamfanin Starbucks Corporations a China ya bayyana cewa ya samu wata takardar da ke cewa Nasdaq za ta cire shi a cikin jerin kamfanonin kasuwar hannayen jarin Amurka. Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka ta bayyana cewa za ta baiwa tabarun hangen sararin subahana dinta sunan Nancy Grace Roman wacce ta zamanto shugabar 'yan sama jannati ta farko na hukumar. A cikin wata sanarwar da ta wallafa a kan shafinta, hukumar ta NASA ta kira Roman uwar tabarun hangin sararin Subhana na Hubble Space, wanda aka kaddamar a cikin shekaru 30 da suka gabata. NASA ta ce Roman ta yi fafutuka sosai wajen tabbatar da cewa masana kimiyya sun samu abubuwan da suke bukata domin gudanar da binciken sararin samaniya yadda ya kamata. Roman, wacce ke da digirin digirgir a fannin ilimin yanayin abubuwan sama daga Jami'ar Chicago, ta fara aiki a hukumar ne a shekarar 1959, wato watanni 6 bayan da aka kaddamar da NASA. Ta zamanto shugabar harkokin binciken sararin sama da kuma kimiyyar falaki. A cewar NASA, a yayin da Roman ke aiki, ta yi amfani da yawancin lokacinta wajen samar da sabbin hanyoyin da za a yi nazarin sararin samaniya. To a gaida Madina ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da tabbacin samar da maganin cutar. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Kwamitin da gwamnatin jihar Filato ta kafa don yin bincike da gano maganin cutar coronavirus ya ce yana da yakinin zai samar da maganin cutar. Shugaban kwamitin Farfesa Noel Wanan da ke sashen binciken magunguna da sinadarai masu guba a Jami'ar Jos ya ce suna fatar samun nasarar daƙile cutar coronavirus.
Gwamnati ta ga aikin da muke yi kuma ta amince ta ce mu zo mu duba cikin ayyukan da mun saba yi. Mu ga yanda zamu samu maganin, aida mu samu daga itatuwa, daga gargajiya, ko kuma samu daga maganin original conventional drugs wannan sabai yana da wuya, amma kuma da yardan Allah zamu samu. To gaskiya ban san lokacin da zamu samu ba, ban san inda zamu samu ba, amma na san zamu samu.
Shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don binciko maganin cutar coronavirus kenan, Farfesa Noel Wanan. Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya umurci kwamitin ne da ya nemo maganin cutar ko ta hanyar binciken magunguna na zamani ko daga tsirrai.
Design treatment protocols for the treatment of the virus.
Suma masu maganin gargajiya a Nigeria suna kan kafafunsu wajen nema wa al'umma waraka kan cutar, kamar yadda wasu su suka shaida min.
Sunana Evangelist Joel Hamajulde Gashaka. Yanzu haka na riga na shirya maganin kuma na tura ma minister na Nigeria na sashen kiwon lafiya.
Ka gwada wannan magani akan wani, ka gane cewa yana warkar da wannan cuta?
Ko yanzu haka ma akwai wanda ya zo jiya. Jiya ina ban iya magana ba, yau haka yana magana, yau ma za mu sallame shi.
Sunana Dr. Muhammad Ibrahim Jawa. Da Allah ya taimake na ya kirkiro wani magani wanda zai yi maganin kwayar cutar kuma ya yi rigakafin kamuwa da cutar kuma ya kara ingancin rayuwar jikin dan adam. Wannan magani alhamdulillah gwamnatin jihar Yobe ta karba kuma ta tura wa ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya.
Alƙaluma na nuni da cewa masu dauke da cutar coronavirus sun haura 6,400 a Najeriya, daga cikin su fiye da 1,700 suka warke daga cutar, yayin da cutar ta yi ajalin mutane fiye da 190 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla, a gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka huiba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ni da Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke ƙara ƙaimi a yunkurin daƙile annobar coronavirus da kuma neman rigakafi, wani abin da kuma ke ɗaukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi ci gaban iyali, na tambayi baƙuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki.
To idan mace ta samu kanta cikin wannan yanayi da muka samu kanmu da juna biyu, to idan cikin farkon ciki ne, kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata hudu, to ya kamata ta yi hakuri ta zauna a cikin gida. Sai dai in tana da matsala, in ba ta da matsala dan sai haka kawai lafiya salin a rinka je gwaji, to ta yi hakuri ta zauna a cikin gida. Idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai hakan nan, to lallai ne ko a cikin wannan halin ya kamata ta je daga likita. Abinda ake nufi yanzu, in kun tuna a lokacin da muke zuwa a da na kafin wannan annoba, idan kika je asibiti za a cin kizo bayan wata tashi uku in ciki ƙarami ne. Idan ciki kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti sati-sati. Yanzu abinda aka canza ake a idan ciki lafiya launi sai a ce ki zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu, sai a ba ki magunguna ki na wata biyu. Idan kuma cikin kin kusa haihuwa ne, maimakon sati-sati sai a ce a ba ki sati biyu, sai a ba da lambar wayar mai anguwar Zoma, inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar Zoma na anguwanku ta zo ta ba ki shawara. In kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a anguwanku, ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara. Amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a birnaye. Amma a karkara, inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba, muna ba da shawara duk wanda mai ciki da tashi ta je asibitin su dispensary din su ne su je su ga ma'aikatan lafiyar su kamar yadda ya kama yadda suke yi. Ba a shi sai dai abin da ya faru kawai shi ne a yawan tsaftace wanke hannu, a rufe hanci da ɗan kyalle ko da ɗan tsumma, sannan kuma a daina taɓa taɓe. A daina taɓa taɓe. In aka je a ga wannan taɓa wannan taɓa wannan a taɓa taɓe yanzu ba a damu ba ne. Kuma akwai yadda za ki sa hannun ki a cikin hijabin ki ki goye sai ki sa hannun ki ki goye. Ya taɓa taɓa an wuce shi. Kuma in kika dawo gida kafin ki ce za ki komi, kafin yaran su miki oyoyo, kafin ki ɗauki abinci kina sauri ki dawo kina jin yunwa, kina shigowa gidanki ko kafin daga kofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannun ki da sabulu kafin ma ki shige.
To bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka, inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba, ba kowane matakin kamuwar da cutar nan ake zuwa asibiti ba. Akwai da dama da suka kamu da cutar nan sukan yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum. To akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake fadan a Madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo duk da yake ba a tabbatar da haka ba. To akwai waɗanda suke maganan sirace din nan, yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta.
Malama alheri, wannan abin da ake a Madagascar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu bane, kazar gada ne. Tazarga da dai wannan namu ne na gargajiya shi ne suke haɗa tazarga da waɗansu abubuwa suke sha suke magani. To a likitance kin ga kaman ku a Amerika, idan mutum ya samu sai a gwada shi ba wani abu sai ya zauna a gida. To mu a nan saboda mutanenmu ba su cika son zuwa asibiti ba, kuma in ka zauna a gida kakarka za ta zo ta gaishe ka, mamanka za ta zo ta gaishe ka, kawar kakarka za ta zo, kawar ka babban kawar ka ƴaƴan kawar ka mamanka zo sun gaishe ki, uwar duka za ta yi musu. To kin ga wannan self isolation din bai iya yiwuwa a nan Najeriya saboda al'adar mu na san jama'a abu ne kuma mai kyau. Dan haka mu a wajen mu duk wanda aka same shi da shi, idan kaman waɗanda suke da hali suna da inda za su shakkun tallace kanci su daɗe a kallace, ana cewa su tallace kansu. Amma idan kaman yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullum ku uku kuke kwana a ɗaki ko wani dangadan ma ku huɗu kuke kwana a kai, to a irin wannan ana son mutum ya je inda ake kira isolation center. To aka je isolation center, to za a ba mutum wajen zama a killace inda duk wanda suke wajen duk ma masu wannan ciwon ne. To za ku zauna kuna zaune, abinda ake bayarwa shi ne kawai yawanci immune booster. Za a ba ku sinadarin magani da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaci wannan ciwon. To kamar wanda su suka kwanta ba su da lafiya, akwai magunguna da ake ba su, kuma magungunan ba wai suna kashe shi ƙwayar cutar bane, a'a suna karfafa jikin mutum ne yaki ƙwayar cutar da kashi. To a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine da kuma zinc. A wani lokaci kuma akan samu cin kamar aka samu dan wani cuta kuma da ya kara, akan kara azithromycin. To waɗanda ake fara mutane ba wai sun suna kashe ƙwayar cutar bane, a'a domin suna karfafa mutum jiki ne ya yaki ƙwayar cutar da kashi. Domin dama abin da ake so mutum ya yaki ƙwayar cutar da kashi da kashi, cikin shi jinin shi ya yaki ƙwayar cutar. Abin da ake yi kenan a asibiti. Shi kuma wannan magana da ake ta magana na amfanin tazanga da ya wata da maganin, akwai nan Najeriya da ake magana har 25 shi ma tazanga da ne aka haɗa da waɗansu abubuwa. Har yanzu ana bincike a kai. A nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo. Suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an taiso kan gwamnatin Madagascar ma sun ba Najeriya. An ce a karɓo, shugaban ƙasa ya ce a karɓo, a zo a duba a gani mene ne maganin tukunna. To don haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi, wannan ya yi. To amma babu tabbas, babu tabbas.
To likita, ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta? Ga misali, akwai batun waɗanda suke har akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan Amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta. Wani ɗan Najeriya da cutar ta kama shi shi ma ya bayyana cewa kana jin lumfashi na karewa ko baka da ƙarfi dai kar ka kwanta, ai ta motsa jiki. Menene tasirin motsa jikin nan ga yakar wannan cuta? Wanda ya kamu da ita.
Motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon, da wanda yake neman kada Allah Ubangiji ya sa ya kamu da shi. Saboda shi wannan cutar tana sa ne mu ga bukatar shakar iska. Iska da Allah Ubangiji ya sa ta mu da shi, ta bukatar shakar iska mu samu oxygen. Ladan da ke cikin iska ne ta mana rayi. To shi wannan cutar yana hada mini, to wato sai dankwafe hukunsu. To ita kuma hukun ka dankwafe ta ka kwanta kai baki sai ka tsara baki ta daskare ta zama kamar duki. Abin da ake so shi ne kullum ya zama na hukunmu yana cikin aiki. Shi hukunmu ba ya aiki sai in kana hura shi. Kamar ba su gwado shi ana hura shi ana tsakewa, ana hura shi ana tsakewa, shi ne aiki shi. Kamar zagazagin masu kamar zai yi fatanya din nan ya ke kira su makera. Kamar zuga jikin makera ne, ana hura shi, ana dinna don haka kwanciya kwata-kwata ko zama ka daɗe a waje ɗaya bai naka ba ne ko milicin ƙarfi. Don haka ma abin da ake so shi ne inda ma mutanen karkara suka more mana ke nan mummutsan da mutum ma su ba sa zama waje ɗaya. Duk inda za ka dama da kafa ka kacewa sai ka ga ɗan mutumin karkara ya ce maka ai nan kurkudan shi. In ka dinga tafiya sai ka ga a'a kilomita kyar ne nan kurkuta. To wannan motsin da ake yi a jiki mutanen karkara ko kun fi morewa ci gaba da yi. Mutum ya yi faskare, mutum ya zai mata yi surfe yi surfeta. Waɗannan abubuwan motsa jiki suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu. Ko kuma da muke bazu yanzu ya ce yanzu malama alheri kullum ko da asibiti bayan standar bayan na standar asha. Sai na tashi na yi tsalle-tsalle a cikin gida na yi tsalle ɗauki igiya in wace murga in yi tsalle-tsalle sai na yi zufa shir sannan sai in je in wanka in kwanta. To wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai. Kwanciya ba na ba na wannan zamanin ba ne, ko kana so ka ga ka samu ko ka samu ma kana neman kawari.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin 'yan uwa da kuma abokan arziki. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadihin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke
ashe mu maza ba.
To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Ismi Abida Muhammad in madarasatul Fudiya an gongwari Sileja ana agar alakum mata salamin Alkur'an min suratul Nahl insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fatta'un. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العلي العظيم.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargadi kan karuwar adadin masu coronavirus a kasashen da ke fama da talauci. A wani taron manema labarai wanda hukumar ta WHO kan yi dangane da cutar, shugaban hukumar ya ce hankalinmu a tashe yake saboda karuwar masu coronavirus a kasashe masu karanci da kuma masu tsaka-tsakin karfin tattalin arziki. WHO ta ce a cikin sa'o'i 24 cutar ta kama mutum 106, wato adadi mafi yawa a cikin kwana daya tun da cutar ta barke a ƙarshen shekarar da ta gabata. Tedros ya ce WHO za ta ci gaba da taimakawa kasashe domin tabbatar cewa sun samu kayayyakin kariya da za su baiwa jami'an lafiya da kuma majinyata, saboda a tabbatar cewa fannin kiwon lafiya bai fuskanci wani kalubale ba. Kasar Amurka ta kakaba takunkumai kan ministan harkokin cikin gida na Iran da wasu manyan jami'an 'yan sanda da kuma wani kwamandan sojoji duk na Iran din, domin keta haƙƙin bil'adama, ciki har da kashe masu zanga-zangar lumana. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya ce gwamnatin Iran na hana mutanen Iran faɗin albarkacin bakunansu, ana kuma hana su gudanar da zanga-zangar lumana ta hanyar cin zarafinsu. Amurka za ta ci gaba da tuhumar jami'an Iran da laifukan da suke aikatawa na musgunawa mutanenta. Wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka ƙarƙashin jagorancin 'yan jam'iyyar Republican ya ba da umarnin kiran shaidu domin su bayyana abubuwan da suka sani a wani binciken da ake yi kan Hunter Biden, wato dan tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden, wanda ya zama babban dan hamayyar shugaban Amurka a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Madina mai shani da ta taya ni gabatar da shirin, da Salman Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya, ma'assalam.
Bonjour, au micro Edouard.